sashen Hausa na Muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 14 ga watan Yuli a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP ya sanar da zaben mataimakinsa a neman takarar shugaban kasa. Masana kimiyyar siyasa a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan zaben manyan ƴan takarar.
Kowanne mataimakin ɗan takara zai iya bada tashi gudunmawar, amma wasu su gaskiya saboda ba su yi shuhura a siyasa ba, ba a san su ba sosai, a gudunmawar da za su iya bayar ba za ta taka kara a takariya ba.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wasu kungiyoyin malaman makaranta a kasar Ghana sun fara yajin aiki, yayin da wasu kungiyoyin kwadagon suka yi barazanar fara yajin aikin nan ba da daɗewa ba. Sannan kuma muna nan tafa da rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban kasar Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yayi murabus daga makaminsa bayan da ya isa Singapore daga Maldives, inda ya fara yaya da zango bayan da ya tserewa fushin masu zanga-zanga waɗanda suke kiran da soka a mulki saboda tabarbarewar tattalin arzikin kasar. Jakadan kasar ta Sri Lanka dake Singapore ne aikawa kakakin majalisar dokokin kasar wasikar murabus din Rajapaksa. A gobe Juma'a ke sa ran za a sadar da abin da wasikar ta kunsa a hukumance idan an kammala tantance sahihancin ta, a cewar kakakin majalisar. Ko da yake tun a ranar Laraba shugaban ya alƙawarin zai sauka a mulki, amma yakin hakan har ya tsere zuwa Maldives, lamarin da ya ƙara dagula al'amuran siyasar kasar. Wasu na ganin jinkirin da yayi dabara ce da ta taimaka masa wajen ci gaba da samun kariya a matsayinsa na shugaban kasa domin ya samu ya fice daga kasar. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Isra'ila Yair Lapid sun nuna mabambantan ra'ayi a baina jama'a kan batun yadda za a tunkari barazanar da Iran ke yi da shirinta na nukiliya, yayin da shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata matsaya da suka cimma kan yadda Amurka za ta kara wa Isra'ila karfi wajen kare kanta tare da tunkarar barazanar Iran. Yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa, Lapid ya ce bin hanyar diplomasiya ba zai taɓa dakatar da Iran ba. Abu ɗaya da zai iya dakatar da ita shine su san cewa idan suka ci gaba da wannan shiri na nukiliya, ƙasashen duniya za su yi amfani da ƙarfin tuwo. Sai dai ɗan mintuna kaɗan, shugaba Joe Biden ya jaddada matsayin Amurka kan yadda za a hana Iran mallakar makamin na nukiliya, inda ya amince cewa bin tafarkin diplomasiya shine hanya mafi inganci. Ita dai Isra'ila ta kasance jagaba a wajen yin adawa da yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan ƙasashen duniya, inda Iran ɗin ta amince za ta rage faɗaɗa shirin nata don a rage mata takunkuman da aka kakaba mata. A yau Alhamis, kamfanin dandalin sada zumunta da muhawara na Twitter ya dawo yin aiki bayan da katse na ɗan wani lokaci. Shafin downdetector.com da ke bibiyar shafukan da suka katse ya rawaito cewa wannan shine karo na farko da dandalin ya daina aiki tun bayan watan Fabrairu. Ya kuma shafi jama'a a Amurka, Burtaniya, Mexico, Brazil, Italiya da sauran sassan duniya. Lamarin ya faru ne da misalin karfe 8 na safe a gogon yankin gabashin Amurka, inda masu amfani da shafin suka ga sakon da ke nuna cewa sakonnin Twitter ba sa hawa kan shafin a yanzu. Muna kan gudanar da bincike kan abin da ke faruwa, kamar yadda kamfanin na Twitter ya wallafa a shafin. Shi dai kamfanin na Twitter ya shahara wajen samun matsalar katsewa a lokacin yana sabo-sabo, amma yayin da yake ci gaba da bunƙasa an ga raguwar wannan matsala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami da dakarun Rasha suka harbo sun fada kan birnin Venetia a ranar Alhamis din nan, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum 12 ya kuma jikkata wasu 25. Yan sanda sun ce makamai masu linzami uku ne suka fada tsakiyar birnin, inda suka lalata gine-gine da dama a yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce daga cikin waɗanda suka mutu har da yaro ƙarami. Zelensky ya ƙara da cewa a kullum sai dakarun na Rasha sun lalata yankunan da fararen hula ke zaune. Har-haren da ya ce suka rutsa da yara ƙanana yana mai kutanta lamarin a matsayin ayyukan ta'addanci. Su dai hukumomin Rasha sun musanta zargin da takwarorinsu na Ukraine ke yi. Dubban ma'aikatan kashe gobara na can suna kicikicin shawo kan wutar daji aƙalla 20 a ƙasar Portugal da wani yankin yammacin ƙasar Sifaniya. lamarin da ya wargaza wasu kauyuka tare da haifar da cikas ga masu yawon shakatawa yayin da ake fuskantar tsananin zafi a wasu yankunan nake Turai a kauyen Dimposta dake tsakiyar Portugal al'ummar yankin sun fuskanci wutar dajin da ta yi wa gidajen yankin kauyen cikin dankankanin lokaci akalla mutum 135 aka samu tabbacin cewa sun jikkata bayan da wutar dajin ta taso a kasar ta Portugal a makon da ya gabata sannan an kwashe kusan mutum 800 daga gidajen su a cewar hukumar dake kare aukuwar haddura a yankin yammacin Sifaniya dake kusa da iyakar kasar ta Portugal ma'aikatan kashe gobara na ta kokarin shawo kan wata wutar daji da ta mamaye lardin Salamanca inda ta ni ta lakume kadada sama da 4000
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC To da farko zamu fara da siyasar Najeriya. Sanata Rabiu Musa Kwankwaso dake yi wa jam'iyyar NNPP takarar shugabancin kasar ya bi sahun sauran ƴan takarar wajen ayyana mutumin da zai yi masa mataimaki. Sai dai masana kimiyyar siyasa da masu sharhi a fagen siyasar kasar na cewa wasu daga cikin mataimaka da ƴan takarar suka zaba ba lallai su yi tasirin da ake zato ba. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kurya aika mana.
Alhamis dinnan ce dai tsohon gwamnatin na Kano ya ayyana Bishop Isaac Idahosa dake shugabantar majami'ar Illumination Assembly a yankin Lekki na birnin Lagos a matsayin mataimakin sa. Tun a watan jiya ne dai Alhaji Atiku Abubakar dake yi wa PDP takara ya ayyana gwamnatin jihar Delta Ifeanyi Okowa a matsayin mataimakin sa. Yayin da a ranar Lahadin da ta gabata dan takarar shugaban kasa na APC Bola Ahmed Tinubu ya bada kujerar mataimakin sa ga tsohon gwamnatin Borno Kashim Shatima. Sai kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour da ya sanar da Sanata Yusuf Baba Ahmad a matsayin wanda zai dafa masa a takarar ta bari. Yanzu haka dai ƴan siyasa da masana demokradiya na tsokaci akan matakin Sanata Kwankwaso na daukar Bishop Isaac Idahosa.
Dauka da dan takarar da shi Kwankwaso zai iya taimaka mishi amma ban yi zaton wai zai kawo wani canji can yanda ake zato ba. Dalili ko shine din shi Pastor Idahosa kamar yanda aka sani shi ba dan siyasa bane kuma a cocin ma irin nasa cocin ba ko ina ne aka san wannan ba dan haka dai daukan sa muddin ba dagewa ita jam'iyyar NNPP din tai ba da wajen campaign wannan ba zai mata tasirin da take zato ba dalili ko shine ita NNPP din duka tsohuwar jam'iyya ce amma ba a san ta ba a Najeriya
Professor Kamil Sani fage kenan na Jami'ar Bayero Kano shi kuwa Kwamaran Aminu Muhammad Adam dake sharshe a fagen siyasar Najeriya tsokaci akan tasirin da mataimakan ƴan takarar ka iya yi a fagen zabe
to lafa ko dai ka dauki ɗan takarar PDP dauka Okowa zai bada dama domin ka gwamna ne mai ci kuma gwamnoni suna da tasiri akan siyasar Najeriya wannan kenan sannan kuma in ka dubi ita jam'iyyar APC ai su gwamnas din suna ta tunanin za a dauka a cikin su to kaga kuma sai aka dauko daga waje to kaga nan ma babbar baraka ce inda kaga a cikin su ne tasirin da za su yi an zai ita jam'iyyar Labour Regional Party ce da yawa ma ƴan arewa din nan ba su santa ba kuma shi mutumin zariyan na farko ina ganin academician ne ai ba dan siyasa bane ko jihar Kaduna ba zai iya kawo ba tunda ba dan siyasa bane to ga Kwankwaso first ba ta gudunmawa da zai tunda na farko shi kansa first din ai ba dan siyasa bane ai tunda ai misali ai a 2011 Buhari ya dauko first tun da Bakare ai kaga ai bai tasiri ba kuma in ka duba ita kanta takarar Kwankwaso aka takara ce ta bata ruwa ba dan a sha ba
sai dai Professor Kamil Sani fage na cewa
duk wasu suna ta zargin Kwankwaso cewa kaman ba da gaskiya ke ba ina ganin ba zai yi ya tafiya har iya tsawon haka ba kawai dan ba da gaskiya yake ba da haka dai kowanne mataimakin dan takara zai iya bada tashi gudunmawar amma wasu su gaskiya saboda ba su yi shuhura a siyasa ba ba a san su ba sosai a gudunmawar da za su iya bayar ba za ta taka kara a takariya ba
ga alama dai hankulan ƴan Najeriya zai fi karkata ne ga ƴan takarar da suka fito daga jam'iyyar APC da PDP da LP da kuma NNPP waɗanda za su fafata wajen neman kujerar shugabancin Najeriya a zaben da hukumar zaben ƙasar za ta yi a watan Fabrairun baɗi Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari A kasar Ghana, kungiyoyin malaman makaranta hudu da kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i sun shiga yajin aikin sai baba ta gani, lamarin da ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali. Haka kuma wasu kungiyoyin kwadago su ma sun kuduri aniyar shiga yajin aiki nan ba da dadewa ba, muddin gwamnati bata biya musu bukatar su ba. Wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Baku ya aika mana da wannan rahoton.
One, the insensitivity of government to grant the proposed 20% COLA senior staff cadre of public universities in Ghana.
Kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i ilimi kenan, yayin da babban sakataren kungiyar Hector Awini a Champon yake sanar da yajin aiki da suka fara 13 ga watan Yulin 2022 a taron manema labarai da suka shirya. Kungiyoyin da suka riga suka tsunduma cikin yajin aikin sun hada da gamayyar kungiyoyi hudu na malaman makarantu, wato kungiyar malaman makarantun Ghana, da kungiyar malamai da suka kammala jami'a na kasa, da kungiyar malamai da ma'aikatan harkar ilimi, da kuma gamayyar masu kishin malaman makarantu na Ghana. Sun fara yajin aiki tun ranar 5 ga watan Yulin 2022. A ranar 12 ga watan Yuli aka gudanar da taro tsakanin masu ruwa da tsaki da jami'an gwamnati, amma aka tashi taron ba tare da matsaya ba. Baya ga dalilin alawar tsuntsa don rayuwa, malaman na korafin kara tabarbarewar matsalar karancin abinci a manyan makarantun kasar. A ranar 13 ga watan Yuli, kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'in Ghana suka sanar da fara yajin aikin su. Haka kuma kungiyar ma'aikatan gwamnati suka yi barazanar fara yajin aiki a ranar 19 ga watan Yuli. A wata sanarwa daga manyan kungiyoyin jami'an lafiya da na NASNAS ta fitar ga manema labarai, suka ce idan gwamnati bata sasanta da sauran kungiyoyin kwadago da ake tattaunawa da su akan alawu tsuntsadan rayuwa ba kafin 22 ga watan Yuli, to duk kungiyoyin harkar lafiya da ke karkashin wannan gamayyar za su shiga yajin aiki da zai girgiza masana'antar lafiya a kasar. Duk da cewa shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi kira ga malaman makarantu da su janye yajin aikin da suke yi a jawabin barka da sallah da yawa al'ummar musulmai, da kuma kira da hukumar kwadago ta kasa ta yi ga kungiyoyin da su janye yajin aikin su, amma ya ci tara. Muryar Amurka ta nemi jin ra'ayin masana da masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Salim Shaibu Sarauta dan jarida ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum.
Mu duba ta huskan su ma'aikatar, duk da tsadar rayuwa, shin tambaya albashinsu wani ƙari aka yi? Shekarar wancan da ta wuce an ƙarin kaso 4, daga baya aka zo aka ce kuma ai ƙarin kaso 7. To amma duk wannan bai takara kara ba, domin yau maganan nan da muke yi in ka duba ainihin alƙaluma na hawan farashin kaya da kaso 29 da ƴan kai.
Mai rago Jibril Abbas shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum.
Ina kira ga gwamnati da ta kokarta ta sasanta wayannan yaje-yajen aiki kafin neman lamuni daga asusun IMF domin daidaita tattalin arzikin kasar Ghana. Idan ba haka ba, wayannan yaje-yajen aiki zai koma da hannu agogo zuwa baya, yayi wato lahani da tattalin arziki na kasar Ghana.
Shin ko ina mafita? Abdulmajid Musa masani ne akan shiga tsakani da sasanta rikici, ya shawarci gwamnati da ta fito ta bayyana abin da za ta iya bayar ma'aikatan da wuri don jinkiri zai iya kawo matsala.
To abin da nake ga ya ta gwamnati yayi shine gwamnati yayi kure ya fito da shi ma na shirayi cewa na baye ko ban baye ba, in kuma zai baye wannan cost of living allowance shine albashin da suke nema da zai sassauta musu rayuwa. To ya kamata gwamnati ya fito da na bada kashi 5, 20 suke nema cikin albashin da ake ba su, gwamnati na bada 10, 15 ko 20 ma sai a soma yanin yarjejeniyar wurin cewa su koma wurin aiki, sa'annan soma yarjejeniyar, to wannan zai kawo damu.
Idris Abdullahi Baku, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Madalla a gaida Idris Abdullahi Baku, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana agogon mu na cewa karfe 4:44. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
A duk lokacin da zaɓe ya gabato, ƴan takara kan kirkiro agenda ko tsare-tsare da za su yi kamfen da shi don kwadaitar da mutane su zaɓe su. Batun tsaro, inganta tattalin arziki da tallafawa mata, matasa da nakasassu na kan gaba cikin agenda da ɗan takarar gwamna a jami'ar PDP a jihar Plateau, Barista Caleb Mutfang, ya yi alƙawarin aiwatarwa.
Ba a cin nasara a duk kowane fanni sai da shugabanci na ƙwarai. Ni abinda nake alƙawarin zan kawo mutanen Plateau shine in tabbatar da inda damuwoyin mutanen Plateau suke, in nemi yanda zan kunce wayannan damuwoyi domin mu samu zaman lafiya, mu bunkasa arziki, mu tabbatar da cewa matasan mu sun samu abin yi, ba su cikin irin miyagun ayyuka, mu tabbatar da cewa mun kama hannun matayen mu, mu taimaka musu su samu abin yi yadda za su taimaka wa kansu da ƴaƴansu da mazajensu. An kuma matasa musamman ina son in ba su tabbas, in Allah ya yarda muka samu mulkin nan, za mu tabbatar cewa karfin da Allah ya ba su, ilimin da Allah ya ba su, sai yi amfani da shi domin su taimaka wa kansu da iyalansu da jihar gabaki daya. Muna tunanin yadda za mu bunkasa ayyukan kwamfuta wadda ake kiran shi a turanci ICT domin matasa. Akwai ayyuka da ya kamata za mu sake taimakawa matasanmu na plateau musamman su zama gwadaye da za su samu ayyuka a wayansu wuraren ayyuka da ba a nan kasan kadai ba. Akwai ayyuka a oil and gas, da ayyuka a power sector, da ana neman matasa da suka kware a irin wayannan ayyuka. Za mu taimaka musu domin in suka je neman aiki ba sai an roka ba, zan san cewa suna da qualification kuma za a dauke su aiki.
To akwai waɗansu sassa musamman na lafiya da aikin gona, su ma waɗannan me za ku yi a kansu don kawo sauyi ko kuma ci gaba fiye da abin da muke gani a yanzu?
To malamin Zainab, na gode. Mu arzikin da Allah ya ba mu a plato musamman shine ayyukan gona. Plato kasa ce mai arziki da Allah ya albarkace mu da ita, amma yanda muke aikin gonaki tun kakanninmu domin kawai mu samu dan abun biyan bukata ne mu sa a baki. In Allah ya yarda za mu sake duban yanayin gona mu ga yanda kasashe da suke ciyar da kansu, kasashe da suke samun arziki akan ayyukan gona, mu koyi yanda mu ma za mu bunkasa ayyukan gona. Musamman in Allah ya taimaka mana, za mu tabbatar da cewa ayyukan lambu, noman rani, mu tabbatar mun bunkasa shi, mu kawo ilimin zamani domin mu bunkasa ayyukan gona. Idan muka bunkasa ayyukan noma, mun tabbatar da cewa manomi za su biya haraji, gwamnati za ta samu kuɗi. To da wannan kuɗin ne za mu tabbatar mun raya ayyukan ilimi, mun raya fannin kiwon lafiya, za mu dubi ayyukan tsaro, za mu dubi fannin ilimi, za mu dubi fannin kiwon lafiya, za mu bunkasa ayyuka domin matasanmu, za mu biya pension domin tsofaffinmu da suka ritaya, kar su yi Allah ya isa.
Dan takarar gwamnan jihar Plateau a jam'iyyar PDP a zaben da za a yi baɗi kenan, Barista Caleb Mutfang, shi ma dan takarar kujeran gwamnan jihar Plateau a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Farfesa Nentawe Yilwada, ya zayyana wasu tsare-tsaren da yake da su wa al'ummar jihar.
Na daya maganar tsaro, don na san ana kashe-kashe Plateau, mutane masu kashe-kashe za su da dare suna zuwa da su tahoran su, kamar nahoran ido da za su ga wuri da dare, za su kawo nahoran computer da su ga wuraren da ake yawo, su ga mutane suke yawo, suna zuwa da bindigogi, da kuma mutanen mu ba su da komai a hannu, su ko gatari da kuma watakila adda. To wannan kuma kafin su fita ma daga kashe su. So ina so ina zo in rage wannan kashe-kashen. Na shi na daya za mu sa dan kudi, za mu sa asusun kudi da local duk contract na local government, contract na state government, da contract na federal government zai a Plateau State, za a dan diba kudi a ciki, wato digo 5/100 za a sa shi a wannan asusun, a tara kuma so that in lokaci ya kai sai a yi budget nashi a House of Assembly, sai a zuba wannan kudi inda ya kamata da mutane su samu hanyar za a musu tsaro da shi, a sai kayayyakin tsaro da shi, a biya wanda za su tsaro a kasa, dan ba da kuma kamar mota ta sauransu a saya musu, so that din wani abu ya faru ma da bindigogi da maza ba su sojoji da su police, in an zo sai a samu ino sheshin kayayyaki da za a yaki da su masu kashe-kashen nan. Na biyu, ina so in kawo haɗin kai na jama'a da kuma al'ummin Plateau gabaki daya, a rage bambancin yare, a rage bambancin addini, mu hada kai mu samu kuma zumbuci tare annan shi akwai agency na hadin kai na plateau nace zan kawo su malamin mu na addini a ciki zan kawo su kuma su su sarakuna zuwa ciki mun samu sarakuna mun samu su malami don yawanci ka dinno yawanci fada plateau da ake a kauyuka da cikin gari ma dama in bai shafi maganan addini ba ya shafi maganan goreki ne so in na sa na kanu mutanen zai rage su a wurin za su isa santa wannan abubuwan ma kafin mai zama fada na uku ina son maganan bukanta harkan gona da kuma arziki a plateau so nace za mu ware goma kashi na cikin 100 na duk abin da mun samu a cikin wannan gwamnatin maji asusun da su matasa da mata da guragu za su samu kasa su dai gabaki daya za su samu su yi aikin gona su aikin kasuwanci kuma za mu sa wannan zai sa tattalin arzikin plateau state ya karu to in samu kudin ni kuma sai in kawo haraji to haraji ne kuma gwamnati ta samu kudi da samu kudi kuma sai mu yi asibitoci mu yi harkar ilimi mu yi sauraron ma mutane mu tattalawa mutane so that kowa ya ji dadi shi mai kasuwa ya ji dadi kai talaka ka ji dadi kowa ya ji dadi to gidan gwamnati ma ta ji dadi kenan
a lokutan baya ƴan siyasa kan yi alƙawuran da ba duka sukan iya cikawa ba lamarin da ke sanyaya gwiwan talakawa kan sahihancin aiwatar da irin waɗannan alƙawura Malam Danjuma Bello Abdullahi yace jama'a na fatar ganin an magance matsalar tsaro don samun sukunin rayuwa.
Muna godiya wa Allah. Zabe yana zuwa kuma zabe nan muna tunanin cewa duk wanda za a zaba ya tabbatar da cewa ya magance mana tsaro. Na farko kenan a tabbatar da cewa economy ya dawo yadda da ake. Asa tattalin arziki ya dawo a samu ana walwala misali kamar su borders din nan wanda aka rufe ya tabbatar da cewa an bude su saboda mutane su samu abinci su samu rayuwa mai kyau a yanayin da aka shiga ciki ilimi ya riga ya mutu ya lalace to muna sammanin wannan shugaban kasa da zai dawo zai tabbatar da cewa ya magance masalolin da su jami'an university suke da shi
to sau da dama zaka ga irin waɗannan shugabanni kafin a yi zabe za su fito su yi ta alƙawura cewa za su yi kaza idan aka zo aka zabe su waɗansu suna kwatanta gaskiya amma waɗansu kuma sai kaga wato sun kauce yaya kake ganin kaman talakawa ya kamata su lura ko su yi la'akari da irin mutanen da za su zaba
ka san mutum baka iya sanin zuciyarsa sai kan an zabe shi ya koma kan karaga to nan ne kuma zai fidda ainihin zuciyansa ya fi da halin da yake da shi talakawa su fito sosai su zabi wanda ya kwanta musu a rai sabili da idan aka yi haka to za a yake abinda muke ce masa rashin adalci
ita ma madam Naomi Iliya tace rashin aikin yi ya sanya wasu ƴaƴan su shiga shaye-shaye da sauran miyagun ayyuka dake neman dauki
a tibi yara su samu abun yi idan yara sun samu abun yi waɗansu halayen da sukan shiga ciki ma ba zai sa su shiga ciki ba musamman ƴaƴanmu ana sayen su kashe rai saboda gabaki ɗaya abubuwan duniya ne suke nema ko kuwa kuɗi suke nema hoha to
kina ganin kamar ta yaya ita gwamnatin nan za ta taimaka wato musamman ma waɗannan matasa
ya kamata a yi la'akari da irin su wane ne ana zaben su waɗannan mutanen da za a zabe su za su iya su rike amanan da suka rantsa a kai idan in ba za su iya ba to irin su bai kyautu mu zabe su ba
wasu al'umman Najeriya kenan ke bayyana fatar su kan bukatun da suke neman shugabanni da za su karbi mulki a baɗi su fuskanta Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zan fara ne da kawo muku jerin sunayen ƴan wasan golf mafiya arziki a duniya su guda goma wanda aka bayyana a shekarar nan da muke ciki ta 2022. Mutum na farko shine Tiger Woods. Yana da dalar Amurka miliyan 800 sai mabi masa wato na biyu Arnold Palmer yana da zunzurutun dalar Amurka miliyan 700 sai na uku Greg Norman yana da dalar Amurka miliyan 500 mutum na hudu Phil Mickelson yana da dalar Amurka miliyan 400 mutum na biyar shine Jack Nicklaus yana da dalar Amurka 320 daidai mutum na shida a yawan masu kudin duniya dan wasan golf shine Gary Player yana da kudi dalar Amurka miliyan 255 mutum na bakwai shine Rory McIlroy yana da dalar Amurka miliyan 220 Fred Couples wanda ake masa lakani da suna Maurata shine mutum na takwas a jerin sunayen yan wasan golf masu kudi a duniya shi yana da dalar Amurka miliyan 125 mutum na tara shine Jordan Spieth yana da 110 mutum na goma shine Amy Els yana da kudi dalar Amurka miliyan 85 waɗannan sune mafiya yawan arzikin kudi a duniya yan wasan golf sai dai kuma wannan bayani ka iya canzawa a kowane lokaci sai kuma batun shari'a da ake game da tuhumar tsofin shugabannin kungiyar kwallon kafa na duniya Mustafa Blatter da kuma Michel Platini tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai da hadin baki na wawure kudi miliyan 2 na kasar Swiss watan kucin kudin kasar Ingila fan miliyan 1,700 halin da ake ciki da kotu a kasar Swiss din dai ta wanke mutane biyu daga zargin da ake musu idan za a yi tunawa dai a shekarar 2021 aka tuhumi Blatter da bada umarni da biya Platini kudi miliyan 2 na kasar Swiss a matsayin kudin biya ga shawarwari da ya baiwa hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. Mr. Blatter da Mr. Platini sun dai kafe kan cewar yarjejeniya ce ta fatar baki suka kulla bisa aminci kan a biya Mr. Platini din albashinsa na baiwa Mr. Blatter shawara daga shekarar 1998 zuwa shekara ta 2002 wanda shi Mr. Platini din bai riga ya karba ba a lokacin. Bayan da aka kwashe kwanaki 11 ana shari'a daga ƙarshe babban mai shari'a da Supreme Court Albrizo ta ce mutane biyu za su iya kulle yarjejeniya ta fatar baki a tsakaninsu kuma za a iya la'akari da matsayi da kuma irin albashin da Mr. Platini din ke ɗauka. Hukumar kwallon kafa ta duniya ba ta ce komai ba akan shari'ar a halin yanzu za ta saurari cikakkiyar shari'ar tukuna sai dai kuma a halin da ake ciki Mr. Blatter yana fuskantar wata shari'a da ake tuhumarsa da zargin ba da umarnin biyan kudin dalar Amurka miliyan 1 wa kungiyar kwallon kafa ta kasar Trinidad da Tobago a shekarar 2010 Mr. Blatter ya musanta hakan sai batun kwallon kafa na Premier na kasar Ingila inda an samu tabbacin cewa Raheem Sterling na club din Manchester City ya canza sheka zuwa club din Chelsea kan kudi pound miliyan 50 a matsayin kwantiragi na shekaru 5. Raheem Sterling mai shekaru 27 tun farko club din Manchester City ta sayo shi ne daga club din Liverpool akan kudi pound miliyan 49 a shekarar 2015. To da wannan na kawo ga ƙarshen labarin wasanni na wannan mako. Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Israela Yair Lapid sun nuna mabambantan ra'ayi a bainar jama'a kan batun yadda za a tunkari barazanar da Iran ke yi da shirin ta na nukiliya. Yayin da shugabannin biyu suka rattaba hannu kan wata matsaya da suka cimma kan yadda Amurka za ta kara wa Isra'ila karfi wajen kare kanta tare da tunkarar barazanar Iran. Yayin wani taron manema labarai da suka yi na haɗin gwiwa, Lapid ya ce bin hanyar diplomasiya ba zai taɓa dakatar da Iran ba. Abu ɗaya da zai iya dakatar da ita shine su san cewa idan suka ci gaba da wannan shiri na nukiliya, ƙasashen duniya za su yi amfani da ƙarfin tuwo. Sai dai ɗan mintuna kaɗan, shugaba Joe Biden ya jaddada matsayin Amurka kan yadda za a hana Iran mallakar makaman na nukiliya, inda ya amince cewa bin tafarkin diplomasiya shine hanya mafi inganci. A yau Alhamis, kamfanin dandalin sada zumunta da muhawara na Twitter ya dawo yin aiki bayan da katse na ɗan wani lokaci.
Kamar sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.